نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامت قبل كراتوني إن شاء الله تعالى أتكن وأن للتافي نام من البركة للتافي أحكام الجنائز وبدعها واللفر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني الله يجزيك أمالا دراما idan ba a manta ba a satin da ya gabata mun tsayani akan mas'ala ta 116 a cikin fasalin da yake bayani akan ta'ziya at-ta'ziyatu fasalin da mallam yake mana bayani game da ta'ziya da hukuncenta mun tsayani inda mallam yana bayani game da wa yustahabbu massu ra'sil yatimi wa ikramihi ma'ana mustahabbi ne shafar kan maraya da kuma karrama shi wanda mallam ya kawo mana hadisi game da haka yanzu zamu tashi mas'ala ta gaba mallam ya ce ma yantafi'u bihil mayyitu ma yantafi'u bihil mayyitu abinda mamaci yake iya amfanuwa da shi bayan ya rasu da aikin kai rayaye ko kuma a karanta shi da mayun tafa'u bihil mayyitu abinda ake iya amfanar da mamaci da shi kowanne zai iya dauka mayun tafa'u bihil mayyitu abinda za iya amfanar da mamaci da shi wannan abubuwa ne masu matukar muhimmanci da ya kamata kowanne ɗaya daga cikin mu ya ji su sosai saboda galibi da wahala ka samu ɗaya daga cikin mu wanda wannan nasa bai rasu ba galibi idan aka samu rasuwa a cikin dangi aifi rasuwar mahaifiya rasuwar da rasuwar wani kusa galibi a matsayinka na masoyin sa wanda kake son sa kana ji kana so to waɗannan abubuwan su ya kamata mu saurara mu ji domin ka san menene idan kai masa za su amfane shi menene kuma idan kai masa ba su amfane shi ba don mu yi abubuwan akan basira wannan shine abin da mallam zai karantar da mu insha Allah ta'ala mallam yace mas'ala ta 17 wa yantafi'ul mayyitu min amalihi ghayrihi bi umurin mamaci yakan iya amfanuwa da aikin waninsa bi umurin da wasu al'amura kamar haka idan mamaci ya rasu kamar yadda muka sani annaban Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya gaya mana cewa idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalathin idan dan adam ya riga ya rasu mallin shadin ma'anar wajen shine sai annabi ya ce duk ayyukan sa sun riga sun yanke ma'ana abinda kake ka samu lada kai sallah kai azumi kai zakka kai sadaka kai duk wani aiki na alkhairi ka samu lada yanzu babu sufa kuma duk aikin sun tsaya babu abinda zai ƙara zuwa maka sai wasu abubuwa kaɗan to na abubuwa kaɗan ɗin wasu kai kai su tun a duniya wasu kuma wanda suke raye ne su yi kuma abubuwan ya rinka zuwa maka to yanzu abin da muke so mu saurara anan shine abubuwan da waɗanda suke raye za su yi kuma ya zo maka kana kabarinka shine abu na farko sai mallam ya ce awwalan abu na farko du'a'ul muslimi lahu shine addu'ar da musulmi dan uwansa zai masa duk mutumin da ya rasu dan uwansa musulmi ko dan uwansa ne ko ba dan uwansa bane abin nufi ko jinin sa ne ko ba jinin sa bane inda dan uwansa ne da suka da musulunci ya daga mai masa addu'a Allah ya ga wannan Allah zai kai masa wannan insha Allah ta'ala ina fata an gane idza tawaffarat fihi shurutul qabul mallai ce idan addu'ar ta ta cika sharadan karba mutun yayi ta a inda ya dace yayi ta da kuma lafazan da ya dace ayi ta da su sannan kuma babu ta'addanci a cikin ta to sai Allah madaukakin sarki karbo wannan addu'ar sai ya kasance ta isa zuwa ga shi wancan mamaci da ya rasu لقول الله تبارك وتعالى سبب فضل الله مدوكين سركي ديكي تشوا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الله كبام الأباري جمدا وأن سكزوا باي مهاجري دا أنساروا الله سبحانه وتعالى رب متاني قدا أكو نفرقو سولي متان دا سكي هجرا دا غرم مكس كدا وغرم مدينة الله معك سركيش للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا ويصلون الله ورسوله سأل الله أولئك هم الصادقون سيبيون باين سيدا والذين تبوء الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون كنغا مهاجري wadanda suka hijira daga garin Makka tare da Annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi suka dawo garin Madina domin gudu da imanin su mutane na biyu kuma su ne wadanda suka karbe su suka tallafe su suka ba su dukiyar su suka yi musu duk abin da ake bukata a wadan Adam domin a karrama shi mutanen Madina kenan to sai Allah madaukakin sarki sai biyo bayan su da wadannan sai yace wallazina ja'u min ba'dihim wadanda suka zo bayan muhajirai da ansarawa yaquluna su zancan su zaka ji suna cewa ne rabbana ighfir lana ya ubangiji kai mana gafara wali ikhwanina alladhina sabaquna bil imani sannan ya ubangiji kai wa yan uwanmu da suka ragaye mu da imani gafara su ma wala taj'al fi qulubina ghillan ya ubangiji kada ka sanya kulli a cikin zuciyarmu lil ladina amanu game da waɗanda suka imani rabbana innaka ra'ufur rahim ya ubangiji hakika kai mai tausayi ne ko mai jin kai ne ina fata an fahimta to mahalli shaidin ma'anan wajen shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ga mana yadda waɗanda za su zo a bayan sabai suke musu me addu'a ta gari dan suwaye musulman farko da suka ragaye mu da imani shine sabai musulman farko da suka riga kowa yin imani shine saban annabi tsira da abincin Allah tsara tabbata a gare shi to shi yasa wannan addu'ar idan kai ta wanda za su fara shiga cikin ta kafin kowa ya shiga sune saban annabi tsira da abincin tsara tabbata a gare shi to kun ga da yadda mutum yake kin sahabbai yake zagin su idan yayin wannan addu'a idan ya karanta wannan ayar fa sai ya wasa bai addu'a ko ya sani ko bai sani ba ko ya so ko bai so ba sai sahabbai sun shiga ciki Allah rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani su ya suka fara rigaya shi da imani in ma mai imanin ne shi sahabbai ne ina fatan fahimta to kaga ta ya za a yi kuma ka zo ka rinka zagin mutum kuma ka nemi masa addu'a ta gefe daya akwai tanakubi a cikin wannan maganganun shi yasa ko da a cikin tahiyya da muke yi idan kace assalamu alayka ايها النبي ورحمه الله وبركاته سكاتي مي السلام علينا امنتن الله يتبت اغريم وعلى عباد الله الصالحين ده دكانن وني باوان الله نغرتتي سوى باين الله نغرتتو نا فاركو ا دنيا سبان النبي صلى الله عليه وسلم امنتي سكار تبت اغريش اشي كلن اذا كاي صلاه ان دي مسلميني نا غسكي اتهيكا سي كايوا مي سباي ادعاء انا فاتي ام فهمت كونغا اشي addini ba addinin tsinuwa bane ba addinin zagi bane addini ne da yake cike da me nema juna gafara idan ma mutum kuskure sai da yake masa addu'a kace Allah ka shiriwa ne shine abin da yafi to amma ta ya zai a gina addini akan zagi da tsinuwa a ce kuma addinin musulunci ne kusantar Allah ake sanyi da shi aljanna ake san shiga da shi wani irin addini ne wannan yan uwa saboda haka Allah ya sarki mana tsari ya raba mu da irin wannan addini bala yace wa ammal ahadithu amma hadisai fa hiya kafiratun jiddan hadisai ne masu yawa kwarai suna nan da yawa wanda suke bayani game da nuni bisa addu'a ga wanda ya rasu kuma idan aka yi addu'ar za ta je zuwa gare shi wa qad sabaqa ba'daha malai ce wani sashi daga cikin hadisan sun riga sun gabata a baya ababu bukan baya da yawa mun kawo su wa yati ba'daha fi ziyaratil quburi malai ce wani sashi kuma daga cikin hadisan za su zo a gaba a cikin babin da zai bayani game da yadda ake ziyartar kabari bala zai kawo su insha Allah ta'ala wa du'a'in nabi sallallahu alaihi wasallam lahum da yadda annabi tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi yayi wa mamatan addu'a lokacin da yaje kai musu ziyara wa amruhu bidhalika da kuma umarta da yayi game da haka cewa a rinka yi wa mata addu'a wa minha qawluhu sallallahu alaihi wasallam daga cikin umarnin da annabi ya bayar tsira da amincin shi tsara tabbata a gare shi akan a rinka yi wa mata addu'a akwai fadin sa sallallahu alaihi wasallam da yake cewa da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi addu'ar da musulmi zai wa dan uwansa musulmi bi zahiri gaibi a bayan gaibu shine a lokacin da mutum baya nan bai san kai ba ka daga hannu ka roka masa Allah ya ubangiji halin da wani yake ciki Allah ka yayi masa ya ubangiji bukatar da wani yake da ita Allah ka bashi ya duk abin da ka san dan uwanka musulmi yana nema shi yasa ku ji galibi ana cewa kusa ɗan uwanku a cikin addu'a saboda wannan hadisi annabi tsira da amincin Allah ya tsara tabbata a gare shi yace addu'ar da dan uwa musulmi zai wa dan uwansa bai san yayi ba baya nan mustajabatun karbabbiya ce ina fata an fahimta haka manzon Allah ya faɗa mustajabatun karbabbiya ce indai ka insha Allah ta'ala Allah subhanahu wataala zai karba inda ra'asi malakum wakkal bayan nan kuma sai manzon Allah ya ce akan mutun lokacin da yake addu'ar akwai wani mala'ika da Allah madaukakin sarki wakilta shi kullama da ali akhihi bi khairin duk lokacin da musulmi yayi wa dan uwansa musulmi addu'a amma fata alkhairi kun ga sai ya ce bi khairin akai taqidin abin da me da alkhairi ba addu'a sharri ba kada ka daga nuka ce Allah ya tsine wani Allah ba ruwansa da wannan addu'a babu kuma mala'ika kusa da kada zai ce amin walaka bi misli to kuma aka ce amin walaka bi misli kai ma tsine ma albarkakiya Allah ya tsare mu a daidai kan mutum akwai mala'ika da Allah ya wakkala shi qala al malakul muwakkal bihi wannan mala'ikan da Allah ya wakkala ya wakilta akan mutum zai rinka cewa amin walaka bi misli Allah ya amsa kuma kai ma abinda ka roka masa Allah ya baka irinsa ko an fahimta kaga wato riba bi kenan ita kanta addu'ar ibada ce idan kai addu'ar karan kanta lada ka samu ibada ce sannan abu na biyu abinda ka roka wancan dan uwa naka a bakin mala'ika da Allah ya ce la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna mala'ika baya sabo kwata kwata bakin sa mai tsarki ne duk abinda zai fito daga bakin mala'ika mai tsarki ne saboda addu'ar sa tafi sa ran karba sama da tamu mutane saboda mu mutane akwai sabo an yi nan an fita san an shiga nan an yi kaza kowa da ya sani to amma mala'ika fa shi tsarkakake ne Allah madaukakin sarki yadda ya gina halitta mala'ika kwata kwata bai san sabo ba kwata kwata ina fata an fahimta to mala'ika yana na kusa da kai zai ce maka Allah madaukakin sarki kai ma ya baka irin abin da ka roka masa duk abin da ka roka dan uwa musulmi cewa Allah ya bashi abu kaza kai ma za a ce Allah ya baka irinsa idan arziki ne sai mala'ika kai kuma ya maka addu'a ya ce kai ma Allah ya baka arziki idan fita daga musifa ne kai ma akwai irin musibar da kake ciki karama ko babba mala'ika zai ce kai ma Allah ya fitar da kai daga cikin musifa duk abin da ka roka dan uwanka musulmi haka abin yake saboda kai kuma barin ka roka yan uwan mu juna addu'o'i na alkhairi yayin da yan uwa suka nema musamman irin wannan zamanin da muke bukatar addu'a kwarai da gaske kowa yana bukatar addu'a daga wajen dan uwansa saboda haka idan akai bada sanarwa cewa dan uwa kaza ya shiga cikin matsala ko yana bukatar addu'a yan uwa barin ka yi dan Allah Allah ya samu dace. Akhrajahu Muslim wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi wa siyaqu lahu wannan jerin hadisi na Imam Muslim ne wa Abu Dawuda wa Ahmad min hadith Abi Darda bal inna salata aljinaza mala yace barma ita kanta sallar janaza idan ka kalle ta julluha kusan gaba ɗayan ta shahidun lidhalika tana bada sheda ne akan annan abin da muke tattauna kusan gaba ɗayan addu'a ce a cikin me sallar janaza addu'a ta kunsa li anna ghalibaha du'aul lil mayyit saboda mafi yawancinta galibinta addu'a ce ake mamaci wastighfarul lahu da nima masa gafara kama taqaddama bayanuhu kama yadda bayanin hakan ya riga ya gabata a baya addu'a idan ka dauki sallar mamaci kusan shi sa za ku ga tasha banban da sauran hukuncen sallah da muke ta nafilfili ko na farilla saboda me ita sallah ce da ta kunshi mai addu'a galibin ta ana yi ne domin nema mamaci gafara saniyan hadisi na biyu abu na biyu daga cikin abubuwan da suke amfanar mamaci idan an masa bayan ya rasu mala yace qada'u waliyil mayyiti sawman nadhri anhu biyan bashin azumin bakance da shi mamacin yayi wa fi ahadithun a cikin wannan akwai hadisi da yawa abinda ake cewa bakance shine mutun ya dora wa kansa wata ibada ya kallafa wa kansa wata ibada wanda da a asali ba wajibi bace a kansa kamar bashi ne mutun zai dauka dora wa kansa yanzu misali mutun ya dauki naira 100 ko naira 500 yanzu haka yaje ya bada shi sadaka abin da ake so amma ba wajibi bane a kansa amma sai mutun ya kansa ba kance sai ce na dauka wa Allah alƙawari zan ba da sadaka 500 idan na fita daga masallacin nan to daga lokacin da ka farta ka a cikin masallaci ka kudirce shi a cikin zuciyarka to da zarar ka fito da dole ne sai ka bayar ko ka mutu wannan abin yana kanka sai an biya ina fatan fahimta kace lillahi alayya sawmu yawm kaza wa kaza na dauka wa Allah alƙawari zan yi azumin kwana kaza da kaza da kaza to daga lokacin da ka faɗa haka azumin nafila asali idan ka ga dama kai akwai lada idan ba kai ba ba komai akan ka to amma daga lokacin da ka dora wa kanka wannan abin to fa wajibi ne dole sai ka yi shi ina fatan fahimta yawa to wannan shine bakance to idan mutun yayi bakance sai ya rasu bai samu damar biya ba to dole ne a samu su daga cikin waliyansa su biya masa idan aka biya masa abin zai je gare shi insha Allah ta'ala ina fata an gane yawa zamu je malaici a cikin wannan akwai hadisi na farko an Aisha radhiyallahu anha an karbo daga uwar mu'minai yarda Allah ta'ala tabbata a gare ta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala hakika manzon Allah tsira da amincin Allah ta'ala tabbata a gare shi yace man mata wanda ya mutu wa alaihi siyamun akwai azumi a kansa sama anhu waliyuhu to waliyinsa sai azumin a madadinsa waliyinsa sai ya raba masa azumin da ya mutu ya bari a kansa akhrajahu al-bukhari wa muslim wa abu dauda wa min tariqihi al-bayhaqi wa at-tahawi fi mushkil al-athar wa ahmad wannan malami su suka fitar da wannan hadisi afani hadisi na biyu an ibn abbas radiyallahu anhu an karbo daga sahabi abdullahi dan abbas yarda Allah ta'ala tabbata a gare shi yace anna mar'atan haqiqa wata mace rakibatil bahra tayi tafiya a cikin kogi ta wujirgin ruwa daga gaba zuwa wata gabar fa nadarat sai tayi bakance inallahu tabaaraka wa ta'ala anjaha idan har Allah subhanahu wa ta'ala ya tsamar da ita daga wannan ruwan da take ciki suka fita lami lafiya anta suma shaharan zati azmi wata guda wa ai ta ibo dewa fa anjaha Allahu azza wa jalla sai Allah kuma madaukakin sarki cikin ikon sa da kaddarawa sa sai kuma ya tsamar da ita babu abin da ya same ta suka fita lami lafiya irin wannan bakancan yan uwa shine bakancan da malami suke ce masa an-nadharul mu'allaq an-nadharul mu'allaq bakancan da aka rataya shi da wani abu irin wanda na faɗa kuma daga farko a matsayin misali shine an-nadharul mutlaq bakancan da yake sakakke wanda baka rataya shi da wani baka jingina shi da wani abu ba kawai Allah madaukakin sarki na daula kauri zan yi azumin kwana uku ba tare da ka ce idan aka yi maka wani abu ba amma shi irin wannan zaka jingina shi ne kamar mutanen mu da yawa yanzu ana yi sai mutum ya ce ya ubangiji idan Allah ya sa na ci jarabawa zan yi azumin sati guda ina fatan fahimta to shi irin wannan bakancan na biyu malamai suka ce makaruhi ne ba a fiye sansa ba wanda ya karanta shi da wani abu makaruhi ne ba a fiye sansa ba amma idan mutum ya yi fa sai ya cika shi saboda annabi tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi yace bakance ne da Allah madaukakin sarki yake fitar da wani abu daga wajen marowaci ma'ana kamar ibada ce ba ka yi ta ba sai Allah ya maka wani abu kamar musanye ne Allah ya baka kaza kai maka ka bashi kaza ka sa sharadi ke yawa idan Allah ya bani kaza ni ma zan bashi kaza ina fatan fahimta to irin wannan ba a so amma idan ka riga kai kuma dole sai ka cika idan na ci jarabawa zan yi azumin wata kaza ko zan ba da sadaka da kaza to idan ka ci jarabawa na fa dole sai kai idan ko baka ci ba fa shikenan ba za ka yi ba to irin sa ita wannan matar tayi Allah ya yabi masu cika bakance ce yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira bayan Allah madaukakin sarki ya tsamar da ita daga cikin wannan kogi da take ciki falam tasum hatta matat bata samu damar yin wannan azumi ba har kuma ta rasu faja'at qarabatu laha imma ukhtaha aw ibnataha sai ɗaya daga cikin makusantan ta yazo marwayin hadisi yace ko dai yar uwarta ko kuma yarta ta cikin ta ila annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi fa zakarat zalika lahu ta ambata masa haka cewa ya rasulullah ga abin da ya faru ga mahaifiyata ko kuma ga yar uwata fa qala sai annabi ya ce mata ara'aituki law kana alaiha daynun kunti taqdinahu shin kina gani da a ce akwai bashi na kuɗi akan yar uwarki ko akan mahaifiyarki shin zaki biya mata ta mutu ta bar bashi ana binta masu nema sun zo kuma kin tabbatar zaki biya mata qalat na'am sai tace eh ya rasulullah zan biya mata qala sai annabin Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace fadainullahi ahqqu ayyuqba to ki sani bashin Allah shi yafi cancanta da abiya shi sama da bashin mutane yanzu bashin Allah kika ci saboda ka sai kin biya ina fata an fahimta yawwa to kun ga da a ci azumin farilla ne fa za ta biya zamu zo mu ji bayani insha Allah ta'ala sai annabi ya ce mata faqbi an ummiki je ki biya bashin azumin bakancanta bakance na wata guda akan mahaifiyarki yanzu abin ya dawo kanta wancan azumin wata guda din ya dawo kanta ita za ta yi shi saboda haka irin wannan abubuwan mai yan uwa abinda nake so in ji hankalinmu yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata bari ka rubutawa a wasiya idan har mutum ya san yayi wani bakance irin wannan to ya rinka rubutawa a wasiya cewa nayi bakance zan yi abu kaza koda ta Allah ya ta kasance to idan aka duba a gani shikenan daga wanda abin yake haƙin su sai su tashi domin biya maka wancan abin da ka dauka Allah ya samu dace akhrajahu abu dauda wan nisa'i wat tahawi wal baihaqi wat tayalisi wa ahmad والسياق مع الزيادة الثانية له وإسناده صحيح على شرط الشيخين والزيادة الأولى لأبي داود والبيهقي وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وصححه وابن ماجه بنحو وفيه عندهم جميعا الزيادة الثانية وعند مسلم وعند مسلم الأخيرة الثالث حديثنا أكو anhu aiban shi ma dai an karbo shi daga sahabi Abdullahi dan Abbas yarda Allah ta'ala tabbata a gare shi yace anna sa'd ibn ubada hakika babban sahabi sa'd dan ubada ɗaya daga cikin jagororin mutanen Madina radiyallahu anhu yarda Allah ta'ala tabbata a gare shi istafta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya neman fatawa a wajen manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi faqala yace inna ummi matat wa alaiha nadhrun ya rasulullah mahaifiyata ta rasu akanta ana binta bashi na me na bakance fa qala sai manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace masa iqdihi anha je ka biya mata wannan bashi da ake binta na bakance na azumi akhrajahu al-bukhari wa muslim wa abu dauda wa an-nisa'i wa at-tirmidhi وصححه والبيهقي والطيالسي واحمد تو abinda zamu din tattauna anan shine mallan ya kawo dogon bayani a kasa kamar yadda masalin tafi zasu gani wannan bayanin abinda ya kunsa shine idan muka kalli hadisan guda uku da mallan ya kawo guda biyu daga cikin su basu da wani iskali a fili suke cewa ba a rama azumi sai ba a rama azumi sai na bakance to amma hadisi na farko ya zo ne a bisa itlaqin sa cewa man mata wa alaihi siyamun sama anhu walihu wanda ya rasa akwai azumi a kansa to waliyin sai rama masa kun ga wannan hadisi bai fayyace wani irin azumi ake nufi ba ko hadisin bakance ko na farilla to shi sai malamai suka rubuta gida biyu malaman shafi'iyya da wasu daga cikin malamai su suna gani cewa koda mutum ya rasa akwai ramadana a kansa to fa sai ya rama masa mutum ramadana ya shigo sai aka ci aka rashin sa'a bashi da lafiya ya wuce bai azumci wani sashi daga ciki ba kafin ya samu damar da zai rama kuma sai ya rasu sai ya mutu to malaman shafi'i suna gani cewa ɗan uwansa waliyansa ƴaƴansa dole sai su rama masa ina fata an gane yayin da kuma malaman hanbaliya imamu ahmad hatta imamu ahmad ya nassanta haka a cikin nassin magana sa cewa ba a rama azumi sai azumin bakance kadai ake ramawa saboda me asali shi azumin bakance ba wajibi bane akan ka kai ka dauka ka dora wa kanka sai zan bashi akan ka an fahimta amma azumin farilla fa Allah subhanahu wataala ya dora maka shi idan ka samu dama kai in baka dama fa shikenan shi sa wanda ya sha azumi ba sai aka ce masa me fa'iddatun min ayyamin ukhar ma'ana ka irga wasu kwanakin na daban sai ka rama su idan mutun ya samu dama wasu kwanakin na daban sai irga ya samu to shi bai samu wasu kwanakin na daban ba saboda me kwanakin sun zo masa a cikin halin rashin lafiya saboda haka ba sai ya rama ba ina fata an fahimta wannan shine kuma ra'ayin Abdullahi dan Abbas kuma shine ra'ayin na Aisha yarda Allah ta kara tabbata a gare ta kamar yadda dan mallaka wasu a cikin wannan bayanin saboda haka bayanin da yake mafi inganci shine idan mutun yayi azumi yayi bakance na azumi ya kuwansa su rama masa amma azumin farilla wanda yake na ramadana to shi ba a rama mutun sai dai me Abdullahi ibn Abbas da Aisha sun bada fatawa akan cewa za a ciyar ni kowace rana sai a ciyar masa da miskini guda ɗaya kawai shikenan ya wadatar. Ina fata an gane. Allah ya samu dace. Mas'ala ta ƙarshe salitan. Malai ce abu na uku da yake amfanan mamaci qada'ud dayni anhu min ayi shakhsin waliyan kana aw ghayruhu. Malai ce biyan bashi akan mamaci ga kowanne irin mutum sawa'un waliyinsa ne ko ba waliyinsa ba. Ma'ana idan mutum ya rasu ana bin sa bashi na kuɗi to kowa zai iya biya masa bashi, dan uwansa ne ko ba dan uwansa bane, in dai musulmi ne to zai iya biya masa bashi. Wa fihi ahadithun kathiratun. Malai ce a cikin wannan mas'ala akwai hadisai da dama, sabaqa dhikru al-kathir minha fil mas'alati as-sabi'ati ashara. Da yawa daga cikin su an batan su ya gabata a cikin mas'ala ta 17. Mun yi bayani musamman hadisin Abu Qatada wanda wani mutum ya rasu, manzon Allah tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi ya tsaya akan gawa sai ya masa sallah, sai ya tambaya cewa hal ala akhikum daynan, shin akwai bashi akan dan uwanku? Sai suka ce eh akwai dirhami guda biyu. Sai manzon Allah ya janye sai ya ce to bazan masa sallah ba, sallu ala akhikum, ki dan uwanku sallah. Ai kun tuna hadisin ko? Yawa, lokacin da manzon Allah tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi ya jawo bai hankalin sa bai sai ya tashi, ɗaya daga cikin sahabbai sai ya ce ya rasulullah ni na dau bashin yanzu yana kaina, kun ga ai ba dan uwansa bane na jiki na jini, dan uwansa ne kawai na me na addini. Sai annabi ya ce ka yadda yana kan ga kudin? Sai ka yadda? Ce eh. Ce to shikenan. Sai annabi ya shiga masa sallah. Bayan annabi ya shiga masa sallah, bayan kwana biyu annabi ya dade Abu Qatada ya ce ka biya masa bashin nan da ka dauka? Ya ce rasulullah yanzu na je na biya masa. Ya ce to al'ana barudat jildatu, yanzu fatar jikinsa ta yi sanyi, ma'ana yanzu aka daina masa azaba ko kuma yanzu aka kunce shi daga cikin kukumin da aka yi masa. Saboda manzon Allah ya ce duk mutumin da ya mutu akwai bashi a kansa, za a daure shi da sarƙoƙi da maruruwa a bashi a cikin kabari a daddaure, ba za a kwance shi ba sai an biya masa wannan bashi. To shi sa kamar yadda na maimaita wancan lokaci cewa duk mutumin da ya rasu ƴan uwansa sun kokari suna binciko wanda yake bin sa bashi domin a biya masa, domin shi kansa ya samu sauki dan duk abin da za a yi masa matukar ba biya masa wannan bashin ba to yana dan fa a daddaure ƴan uwa. Allah ya samu dace. Na'am.
Wala irin wannan yake sararo. Eh suna da gida ba da
gida. Eh.
Wala irin sun haka ba da gida. Ana sararo.
Ban gane ba. Koda
mana idan ba wanda ya rasu.
Na'am.
Ana sa masa ran. Ya mutu ran juma.
Na'am.
Kuma ya mutu ana masa kyawun da
zai. Na'am, na'am, na'am. Na fahimta. Na fahimta. Eh sosai ma kuwa. Abin da yake cewa shine irin mutanen da addini ya zo ya ce idan mutum ya rasu a siffa iri kaza za a yi masa kaza, irin siffa iri kaza za a yi masa kaza. Yanzu misali mutumin da ya mutu ranar Juma'a, kun ga yana da wata falala ta musamman ko? Mun karanto a baya. To ko da irin wannan din ne bashi daban, wata falalar daban. Ku tuna cewa bashi haƙƙi na wani akan wani. Bashin haƙƙin wani ne akan ka, ba wai haƙƙin Allah madaukakin sarki bane. Haƙƙin da yake na Allah subhanahu wataala shine Allah madaukakin sarki zai yafe maka kai tsaye. Amma Allah madaukakin sarki baya yafe haƙƙin wani akan wani, sai wancan din ya yafe maka. Ina fatan fahimta. To shi sa babban abin da zai sa ya samu wancan falalar shine biya masa wancan bashin. Biya masa wancan bashin. Saboda haka yadda aka faɗa mutum zai samu falalar da sauransu. Babban abin da zai tabbatar da wannan falalar, abin da ba zai kamata ta raki ba shine kasance ya tafi lami lafiya. Amma matakan akwai bashi a kansa, to wannan hadisi zai kawo masa ta raki. Zai kasance a kabari yana daura har sai an biya masa wancan bashi. Allah ya samu dace. Na gani sai mu dakata a nan insha Allah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am.
Sai wani suke magana da cewa shi mamacin nan
ya cuce su. Na'am. Na'am. Gaskiya ne. A ba daidai ba ne gaskiya. Ai laysa al-mu'minu bila'anin. Ba a san musulmi da mu'mini da la'anta ba. Mu'mini ba ya zama mai la'anta. Duk abinda wani irin karamin laifi da sauransu mu'mini zai yi, amma ba a samu mu'mini mai yawan la'anta. Duk mutumin da yake yawan la'anta, la'anta ta zama masa ɗabi'arsa, to wannan yana fita daga cikin san mu'mini. Sai dai ka bashi kai a gamagaran musulmai, amma ya fita daga cikin mu'mini. Mutumin da duk ya cuce ka, to wannan cutar da ya maka ko ka ce Allah ya isa ko baka ce Allah ya isa ba ko ka ce Allah ya tsine masa ko baka fada ba Allah madaukakin sarki ba zai bari ba sai ya karba maka hakinka ya baka sawa'un ka fada ko baka fada ba fadar wannan tsinuwar da sauransu to shi sa wata magana mai kyau da Imam Ahmad dan Hanbal yake ta ko ɗaya daga cikin malamai yake cewa kamar yadda Amiru Sanani ya kawo a cikin Subulus Salam yawanci mutun yakan zalunci mutun to ta dalilin tsinuwa da zagi sai ya kasance duk abin da yake kansa na cutar ya karbo haƙinsa yanzu kuma shi yake bin sa bashi haka ya fada mutum ya ci maka wani abu to sakamakon tsine masa da kake yi da zagin sa da kake da cin naman sa da kake a bayan gidan sa ko ina kaje ka gama bata shi ka ba mutane to yanzu duk abin da ya maka na cuta da zalunci Allah subhanahu wataala ya karba abin da ya cuce ka ya mayar maka saboda me duk abin da ka fada akan sa za a dauke ladan ka ne a bashi a dauke ladan ka a bashi sai kun yi balance da ƙarshe kuma yanzu shine yake binka bashi ina fata an fahimta to kun ga me ya amfani tsinowa kenan kai shiru da bakin ka in dai baka yafe ba kai shiru Allah zai karba maka hakin ka ballantama kuma shawara da ake ba shine gonda ka yafe din zai fi saboda idan kai yafe Allah madaukakin sarki shi ma zai yafe maka ina fata an gane saboda kai tsinowa bata kamata ba gaskiya ayi shiru din shine fa koda mutum bai yafe ba dan ba a ce dole ne idan mutum maka abu dole sai ka yafe ba ba fada ba amma ita yafiyar abu ne da yake mai falawa man afa wa aslafa ajruhu ala Allah kamar yadda Allah subhanahu wataala ya fada wala man sabara wa ghafara inna dhalika min azbil umur saboda kai yafe din shine abin da yafi Allah ya sa mu dace na'am wa alaikum salam me bashin na'am bai san kuma iyalansa ba eh to irin wannan malamai suka ce duk mutumin da kake bin sa yake bin ka bashi ka tashi biyan sa ka nemi inda yake ka rasa iyalansa duk wani wanda bashin zai iya zuwa gare shi ta hanyar sa baka samu ba malamai suka ce sai kai masa sadaka babu laifi wannan insha Allah ta'ala da niyyar Allah madaukakin sarki kai masa ladan shikenan zai ji ba laifi na'am na'am ka shigo da wani abu da ba kina tambaya ne game da addu'a idan wani daga ne zai shafa a fuskar sa wani kuma ya daga sai ya sauke to wannan akwai hadisin da suka zo suke bayani akan cewa idan akai addu'a a shafa a fuska to amma dukkanin su hadisai ne da basu inganta ba dukkanin su wasu daga cikin malamai kamar Ibn Hajar al-Asqalani suna ganin cewa hadisan tunda suna da dan dama za iya tattara su wani sashi karfo sashi ina fatan fahimta saboda ka za iya shafawa amma al-muhaqiquna daga cikin malama hadisi suka ce hadisai ana iya hada su ne su tashi juna idan suka kasance ba su da rauni da yawa amma hadisan da suke bayani akan shafata dukkanin su matattu ne ramus wani ba zai iya tashin wani ba ina fatan fahimta saboda ka hadisan da suke bayani akan shafa addu'a fuska bas tabbata ba ina fatan fahimta bas tabbata ba saboda haka wannan shine zancen da yafi inganci tare da cewa kamar yadda na faɗa wasu daga cikin malamai suna ganin cewa hadisan wasu za su iya tashin mutun da ba ɗaya bane dukkanin malamai sun yi da hadisan basu inganta ba amma abin da suka ce shine idan aka hada wancan mai rauni da wancan mai rauni da wannan mai rauni aka hada su a waje guda sai su karfafi juna sai su zama hasanun li ghairi sai amfani da su amma malamai da suka bada diskin su ga hadisan matattu ne mutuwar da ba za ta wani bane iya tashin wani ba shi kansa ba zai iya tashi ba zai tashi wani to shi yasa abin da yafi idan mutum ya gama addu'a sa kawai sai a ji hannunsa wannan shine abin da yafi wallahi ta'ala alam na'am me kake so kace na'am wani yana cewa mallan idan ina so a gaya min ingancin addu'ar da ake cewa da ake yi mamaci ta ranar 3 da 7 da kuma ta ranar 40 da kuma mamaci ranar bayan ya rasu nagode to wannan kai ya kuri insha Allah ta'ala su zo a cikin karatu addu'ar 3 da ta 7 da ta 40 zamu zo a cikin karatu insha Allah ta'ala a wasu abubuwa indai akan abin da shafi janaza ne in ka ji ba a fada ba to wajen ne ba a zo amma Allah da akwai su zamu zo mu bayani insha Allah ta'ala kada kuma fade abin tun yanzu duk dadin karatun kuma ya tafi saboda kuma bari sai mun zo wajen insha Allah ta'ala Allah ya samu dace na'am
kamar ina cikin yanayin abin amma ba wai a tsoron da ba a tsoron kamar yanayin wani
eh na gane a wannan ai ba bakan ce bane yanzu mutum ne ya saba kusan a ce duk sati yana sadaka duk sati za a dafa abinci daga gidansa a fito da shi a sadaka da shi wannan idan iyalansa sun ga za su iya tunda dukiyar da bari ta su ce yanzu sai su cigaba da yi domin Allah ya bashi ladan tunda idan da yayi aiki sai je wajen mahaifinsa idan da ya aike ya ce Allah ka ba musamman sadaka ya ce Allah ka ba mahaifina ladan abin zai je gare shi ina fata an fahimta to babu nafi idan suka amma idan suka ce dukiyar su ce yanzu su ba su ga damarin abinda mahaifinsu yake ba su laifi ba tunda ba bakance ba alƙawari yace zai cigaba da yin wannan aikin ba sadaka babu laifi wannan insha Allah ta'ala idan sun ga dama sun yi shikenan idan ba su yi ba shikenan duk abu daddaye ne Allah ya samu dace na'am na gani sai mu dakata anan saboda lokaci abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته